أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي شين يهدم أولنا مسلاتي ميتارن البركة بابا مسلاتي جمعة نتكين غرين دوس انجهر جغاوة أولنا يمتنا الصبر وانا يوغوم شاترا غوات رمضان hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 1 ga watan 5 miladiya 2021. Wannan aya da aka fara karantawa an karanta ta ajiya yanayin lokaci ya zama cewa ba a ambaci wasu maganganun malamai akan ta ba. Allah subhanahu wataala yake tambayan mushrikan Qurayshawa yake cewa ul ka fada masu cewa ara'aytum, ku bani labari, in kana min indillah, idan shi wannan alqur'anin ya kasance daga Allah subhanahu wa ta'ala, thumma kafartum bihi, sannan kuma ku kuka kafirce da shi, man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, wane ne mafi bata wanda ya kai mutumin da yake cikin sabani mai nisan gaske. Allah sai ce sanurihim ayatina fil afaqi, da sannu za mu nuna musu ayoyinmu a cikin sasanni, wa fi anfusihim, da ma a cikin kawukansu, hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, har al'amari ya bayyana gare su cewa shi dai gaskiya ne. Sai ce awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid, yanzu bai ishe su su gamsu ba cewa Allah subhanahu wataala mahalarci ne, mai shaida ne akan dukkan komai. Allah yake cewa ala ku saurara, innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, su suna cikin shakku da kokanto dangane da haduwa da Ubangijinsu. Allah ke cewa ala innahu bi kulli shay'in muhit, Allah subhanahu wataala ya kasance iliminsa ya kewaye dukkan komai, babu wani abin da yake wajen ilimin Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala a nan yana nuna wa mushrikan Qurayshawa irin alherin da aka zo masu da shi, da kuma yadda suke nema su yi wa kansu wasarere su yi wa kansu sakiyar da ba ruwa su da kansu a zo wa mutun da wani katafaran alheri kuma yayi watsi da shi ya ki karbar sa kuma aje a inda zai yi da nasirin da ba za ta yi masa amfani ba kullun su suna ganin abin da aka zo musu da sakon nan su fa ba su gamsu ba su fa ba su yadda ba su fa ba zai yi a ce wanda aka haife shi a gaban su ya mata shi yana maraya a ce wai ya zo da abin da ba a ba manyan mutane a cikin su ba wannan ba za su taba lamunta ba kun san shi dan adam abin da yake saurin sallamawa ya yadda cewa wani ya taso ya kawo ƙarfi shine abu biyu ko ilimi ko kuɗi afwan ko kuɗi ko mulki waɗannan biyun sune ake saurin sallamawa eh yanzu wani shi ma ya shigo layi ba da akari da cewa a gaban mu aka haife shi ba ba la'akari da cewa ai a gaban mu aka yi masa shayi ba a la'akari da cewa yayi yawo daga jeran wando a gaban mu wannan duk ba zai taso ba yana yin kuɗi zai zamo ran kai dade zai zamo ƴan labai sai jinjina yana samun matsayi na siyasa inda za a kwankwadi roman demokradiya to za a je a yi tai masa jinjina ana masa maganganu na ƙarya da na gaskiya a ce honorable a ce his excellency duk wasu kalmomi na girmamawa za a yi masa duk abin da koye na yarinta na tir a baya to ilimi shi ne ba a sallamawa ki dan gidan wani nan fa a gaban mu aka haife shi ina ya je karatun in ma an yi rashin sa'a koye wasu abubuwa marasa kyau ko mahaifinsa ya yi to da wannan ma za a yi izina ashe yanzu yana matashinsa ba shi yake sace mana agwagi ba kuma yanzu na wai har yayi karatu zai zo ya ce kaza kaza babansa ba makaɗi ba ne gidan makaɗa an taɓa malami duk wannan abun ba abin da ba za a faɗa ba in ilimi ne duk yadda za a kushe sai an yi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna musu alherin nan su yi maza maza su karɓe shi kada su yi da na sani sai yake cewa kul ka ce da su a ra'aytum ku bani labari in kana min indillahi in shi wannan alqur'anin ya kasance daga Allah kuma dama daga Allah yake so da dama Allah yakan mu'amalanci mushrikan Qurayshawa da irin itikadinsu kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin kun ga manzo alaihi salatu wassalam saboda usulubi na da'awa sai yake cewa wa inna ko de mu aw iyyakum ko kuma ku la fi dhalalin mubin la ala hudan akwai wanda yake kan shari'a aw fi dhalalin mubin ko kuma kan bata wanda yake mabayyani ba wanda yake shakku mai hankali cewa manzo alaihi salatu wassalam shi ke kan shari'a wanda ya saba masa shi ke kan bata to amma domin a samu balancing a samu daidaito su ma ya zamo cewa sun saurara aka kara da cewa ulla tusaluna amma ajaramna ka faɗa musu ku ba za a tambaye ku ba dangane da laifin da muke in ma kuna ga abin da muke na faɗar gaskiya laifi ne to ba za a tambaye ku laifinmu ba wala nus'alu amma ta'malun ba a ce amma ajaramtum ba sai aka ce wala nus'alu amma ta'malun kuma mu ma ba za a tambaye mu dangane da abin da kuke aikatawa ba kaga anan sai aka jingina aiki gare su to irin wannan shine mu'amalar da aka yi musu anan tunda suna nuna cewa shakku yanzu kamar wani mutum sai ka san cewa ba shi da ko kwabo titiritinsa yana neman naira goma a bashi sai kai masa haka da hannu ka ce wani wani abu ne a nan a ciki kuma wallahi wannan abin ya kai miliyan ɗaya in ka ce kaza ka faɗi wata kalma ka ce in ka maimaita kalma kaza so kaza ni kuma zan baka shi sai ce da Allah ba gaskiya ba ne kace in uwa ne yanzu ba ka ganin idan ka ki fada kuma gaskiya ne ka rasa wannan miliyan ɗaya in wani ya fada ne kuma zan ba shi kenan ka rasa kaga kai ka gamsu ka sani abin da yake hannunka abu ne mai kima in yi da ya fada kalmomin nan sauka ga zaka ba shi to wannan kusan shi ne abin da ake nuna musu a ake ce musu qul ara'aytum kace da su ku bani labari in kana min indillahi in shi wannan alqur'anin ya kasance daga Allah kaman yanda ni nake faɗa muku thumma kafartum bihi sannan ku kuma sai kuka kafirce da shi kuka ki karba kuka ki yadda da abin da nake faɗa muku to man adallu waye zai zamo mafi bata mimman huwa fi shikakin ba'id wato saboda usulubin qur'ani inda ga magarin larabci ne sai a ce wa man adallu minkum to waye fi ku bata tunda ku akai matayin ba ku karba ba amma sai aka danganta sifar ga wanda ya sifantu da ita kenan da za su janye wannan abin ba zai shafe su ba wannan hasara to sai ake cewa man adallu wane ne zai zamo mafi bata mimman huwa fi shikakin ba'id kaman wanda yake a cikin sabani manisanci ma'ana wannan sabawa da kuke mun kuka ki karba abin da nazo da shi gashi alheri ne to in fa har alkiyama ta tsaya ko kuka mutu ba ku karba ba to za ku zama ku ne mafi bata za ku zama ku ne mafi asara Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin wannan a cikin suratul ahqaf yake cewa qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum inna allaha la yahdi alqawmal zalimin Allah yake cewa qul ara'aytum kace da su ku bani labari in kana min indillahi in wannan alqur'anin ya kasance daga Allah subhanahu wata'ala wa kafartum bihi ku kuma kuka kafirce masa kuka kiyin ban gaskiya da shi kuka sa kafa kuka shure shi wa shahida shahidun min bani isra'il sai kuma wani mai sheda daga cikin banu isra'il yayi sheda ala mithlihi wasu malamai suka ce wannan ala mithlihi shine alaihi wasu suka ce anan ana nufin Abdullahi bin Sallam idan yanzu ku al'umman larabawa wanda annabin nan ba larabe ne kun san tsarkin nasabarsa kun san nagartarsa kun san gaskiyarsa bai taɓa yi muku ƙarya ba ba ku taɓa tuhumarsa da wani abin da ba daidai ba tun a yarintarsa har lokacin da ake magana kuma ya zo muku da wannan a matsayinku na larabawa sai kuka karyata shi amma sai ga wani daga cikin banu Isra'il shi kuma sai ya yadda da abin da ya zo da shi fa amana ya imani wastakbartum ku kuma kuka yi girman kai ma'ana ashe ba ku yi asara ba a ce wani ya zo daga waje ku ɗan cikin gida kun ki karɓi alheri da aka zo muku da shi sai ɗan wajen can ya karɓa kuma shi ya amfana ai kun taɓe wasu suka ce shahidun min bani isra'il ma ana nufin annabi Musa cewa yanzu ku ba kwa ganin cewa in kun kafirce mu alqur'ani kuma sai ya zamo wanda daga cikin banu isra'il shine annabi Musa ya shelanta gaskiyar manzo alaihi salam da gaskiyar qur'ani tun ma kafin manzo alaihi salam ya zo da yazo ya faɗi cewa annabi zai zo annabi kaza na ƙarshe da littafi iri kaza ya shelanta cewa abin nan gaskiya ne kuma ya nuna yardarsa da wannan annabin kuma a matsayinsa na annabi amma ku saboda asara sai kuka ƙaryata kuka bijire ashe yanzu wannan abin da kuka yi ba zalunci bane amsa shine zalunci to in ku zalunci ne inna allaha la yahdi alqawmal zalimin to Allah baya shirye da mutane wanda suke azzalimai wasu ma suka ce abin da ake nufi qul ara'aytum kace in kana min indillahi in alqur'anin nan ya zamo daga Allah wa kafartum bihi ku kuka kafirce da shi وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله تنكم ألوكة النبي موسى سيديد كما بينسى yayi imani da kwatankwacin wannan abin da kuka kafirce ma'ana shi yadda da Taura shi a matsayinsa na mabiyin annabi Musa yadda da abin da annabin sai ya zo masa da shi wastakbartum ko kuma sai kuka bijire wa abin da annabin ku ya zo da shi ashe yanzu kenan mabiyin annabi Musa bai fi ku nagarta ba bai fi ku hankali ba ashe ba ku zama azzalumai ba to in ku haka ne Allah ba shi da mutane waɗanda suke ainihin azzalumai ma'ana dai Allah subhanahu wataala yana nuna musu nagartan abin da aka zo musu da shi da kuma cewa su karba hannu biyu saboda kada su yi nadama a lokacin da nadaman nan ba za ta yi musu amfani ba Allah subhanahu wataala sai yake cewa sanurihim ayatina fil afaq da sannu za mu nuna musu ayoyinmu a cikin sasanni al-afaq jam'i ne na al-ufuq al-ufuqu nahiya ko kace arewaci kudanci yammaci gabashi ko kuma wata kona daga cikin su koma sama kanta duk sunan su wato ainihin sasanni Allah yake cewa da sannu za mu nuna musu ayoyinmu a cikin sasanni malaman tafsiri sun yi sabani akan cewa wani irin ayoyi ake nufi za a nuna musu wasu suka ce abinda ayar take nufi ko abinda wannan gabar take nufi mushrikan quraishawa sun yi fatali da abinda manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi kuma al'ada ce ko sunna ce ta Allah duk wanda suka yi fatali da abinda annabi ya zo da shi ba za su ga da kyau ba ba za su fashe ta dadi a rayuwar duniya ba kafin aje lahira to yanzu tunda suna ta wannan rashin mutuncin da sannu za mu nuna musu ma'ana mu ba su labari irin al'ummatai wanda sun fi su karfi sun fi su samun duniya sun fi su tsawon shekaru sun fi su gwangwajewa sun fi su morar wannan kasar da suke kai amma sun kareta annabawansu ba su kai labari ba wannan ya zama kaman ishara da ayoyi suke yi na alqur'ani cewa Allah subhanahu wataala ya halaka al'ummatai wanda suke kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda kaman yanda shi manzo Allah yake wa mutanansa gargadi da irin wannan annabawa ma kafinsa sun yi wannan gargadi annabi shu'aib alaihi salam lokacin da yake wa mutanansa wa'azi suna ƙaryatawa sai yake cewa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih sai yace wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id yace ya ku mutane na ahirdinku la yajrimannakum shiqaqi kada fa wannan sabani da kuke yi mun ya kai ku an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya same ku aw qauma hudin ko mutanen annabi hudu aw qauma salih ko mutanen annabi salihu sai ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ai mutanen annabi lutu ba su da nisa da ku ko dai ba a samu tazarar zamani ba ko kuma gidajen su ga sunan ku je ku ga irin abin da Allah ya musu kaga anan annabawa kafin manzo alaihi salam sun yi irin wannan gargadin sun yi irin wannan jan kunnan mutanen annabi shu'aib su dai da ake magana Allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim inna damarnahum wa qawmahum ajma'in fatilka biyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sun shirya wa annabin su da wanda suka yi imani da shi makirci mu kuma muka shirya yadda za mu rushe makircin su Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai muka nike su muka darkake su ga baki daya Allah yake cewa fanzur kayfa kana aqibatu makrihim inna damarnahum ko a wata riwaya anna damarnahum wa qawm ajma'in sai ce fatilka biyutuhum ko buyutuhum ga gidajen su ne khawiyata kuna gani ba kowa kaman ba a taba zauna su ba bima zalamu saboda zaluncin da suka yi saboda haka ashe kenan duk wanda ya ja da annabi ba zai ga da kyau ba haka nan mutanen annabi Lutu lokacin da Allah subhanahu wataala yake fada wa Qurayshawa ya halaka su sai ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl afala taqilun mutanen annabi Lutu nan fa ku a matsayin ku na yan kasuwa mutanen Makka da kuke zuwa fatauci ku siyo kaya daga Sham latamurruna alaihim musbihin kuna wucewa ta gidajensu da safiya wa billayl kuma da dare ma kuna bi ta wajen kuna ganin yadda Allah ya gama da su akai daga-daga da su garuruwan su suka zama kufai afala taqilun me ya sanya ku ba kwa daukar darasi me yasa ku ba kwa da hankali shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul kahf yake cewa wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limuhlikihim maw'ida ko limahlikihim Allah yake cewa wa tilkal qura waccan da ake ba ku labari wata alƙarya ce ko dai ka ce ta Adawa ko ta Samudawa ko ta mutanen annabi Lut Allah subhanahu wataala yake cewa ahlaknahum lamma zalamu muka halaka su saboda zaluncin da suka yi waja'alna limuhlikihim muka sanyawa kuma ga halakar da su in muka ce limahlikihim ga halakar su muka sanya mau'idan wani alƙawari wanda ba zai jinkirtu ba ba kuma zai yi gaggawa ba lokacin na zuwa Allah ya dauki mataki akan su ya gama da su kaman yanda Allah ya faɗa har yanzu a cikin suratul Nahl yake ta qadama karal ladina min qablihim wanda suke kafin Qurayshawa sun yi makirci sun yi tutsu sun ki karbar sakon da annabin sai ya zo da su fa atallahu bunyanahum min alqawaid Allah sai ya nufi manyan gine-ginen su gine-gine na kasaita na nuna isa na mulki na nuna jin dadi Allah yake cewa sai ya zo masu abinda sai ya zo masu wato min fawqihim fakhar alaihim musaqab min fawqihim Allah sai ya rubuzo gine-ginen tun daga sama suka rushe gabaki daya Allah ya tada su daga aiki kai ka ce ba yi su ainihin a bayan kasa ba wa tahumul azabu min haythu la yashurun kuma azaba ta zo masu ta inda ba su sani ba to wasu malamai suka ce wannan gabar ita ce ake fada wa mushrikan Qurayshawa sanurihim ayatina fil afaqi za mu nuna musu ayoyin mu ma'ana sunnan mu da kuma tadan mu akan duk wanda suka yi karban sakon da annabi ya zo da shi yanda wa'ancan ba su kwashi da kyau ba kuma wannan ba za ku kwashi da kyau ba wasu suka ce abinda ake nufi ayatina ana nufin yanda Allah ya sa da'awar annabawa ta yadu ta burin kasa ta ko ina Allah ya maida garuruwan kafirci suka shigo garuruwan musulunci awalam yarau anna na'til arda nanqusa min atrafiha afahumul ghalibun Allah yake cewa su ba sa gani anna na'til arda mu ne muke zai ke ma kasa nanqusa min atrafiha muke tauye ta daga gefanta da wancan gari ne na kafurai da sannu ɗaya musulunta biyu su musulunta goma ashirin sai ya zamo ya waye gari garin musulmi garin musulunci wancan garin ma kamar ana nuna wa mutanen Makka in ba ku karɓi musuluncin nan ba to za ku zama kurar baya kuna nan a matsayinku na Qurayshawa Larabawa mutane su dinga musulunta daga gefen ku su karbi musulunci ku ku zama ainihin yan kallo za mu nuna musu wannan shi yasa manzo alaihi salatu wassalam lokacin da aka yi ghazwatul ahzab kun shaji cewa aka raba aiki tsakanin sahabbai domin ana so a zagaye Madina da gini mai fadi mai zurfi wanda kafirai ba za su iya shigowa ba ba za su iya tsallaka ba saboda adadin musulmi bai kai su iya tunkara waɗannan kafirai wanda suke masu yawa ba to lokacin da aka zo zagaye Madina an raba aiki duk mutum kaza za su gina ainihin kafa kaza ya zama fadi kafa kaza zurfi kafa kaza sannan kuma abin nan tsawo ya kai kaza to akwai fallusan da aka samu duk sahabbai sukai su fasa shi suka kasa fasa shi manzo alaihi salatu wassalam ya karbi diga yema wannan dutse sara uku ya ragargaza shi to duk sara da manzo Allah zai yi yayi saran farko yayi kabbara yace Allah ya bani gari kaza ya ambaci Yaman ya ambaci Paris ya ambaci Rome Allah ya bani gari kaza har ma ina ganin gine-ginen su ina ganin kazadin su ma'ana albishir ne Allah manzon Allah cewa duk wannan garuruwa da ake kafirci a da to sai sun zamo karkashin daula ta musulunci to wasu suka ce wannan shine abinda ake nufi sanurihim ayatina fil afaqi za mu nuna musu ayoyin mu yadda karfin musulunci yake idan ya sa gaba to sai ya dira da inda ainihin ya sa gaba manzo al-islam ya fadi hadisi ingantacce yake cewa Allah ya mun alƙawari addinin musulunci sai ya je duk inda rana za ta haska ma'ana ko da a yanzu da muke magana musulunci bai je ba to nan gaba dai musulunci sai ya je ballantana ma ba inda musulunci bai je ba a yanzu sai dai a karba ko a ki karba amma yanda Allah ya azurta mu da wato sadarwa ta duniyar nan duk abinda ake a ko'ina kamar a waje ɗaya ake yin sa in ma mutum bai musulunci ba zai ji labarin musulunci zai ji labarin annabi musulunci zai ji labarin musulmi to saboda haka wasu suka ce shine abinda ake nufi da sanurihim ayatina fil afaq za mu nuna musu ayoyin kudurar mu na yadda za mu dinga saka sasanni gaffa su fahimci musulunci musulunci ya zama ya yadu wasu suka ce abinda ake nufi da fil afaqi shine abubuwan da Allah yake samarwa a sama da kuma ƙasa abubuwa na yau da kullum gajimarai tsawa hazo rana wata taurari wannan abubuwa ne na ban mamaki to amma kasancewar yau da kullum ana ganin su shi yasa suka zamo jiki ba sa ba da mamaki sannan a cikin ƙasa Allah zai nuna musu abubuwa ga sanin irin tsirrai daban-daban koguna duwatsu yanayin abubuwa wanda wani ma ba a taba jin labarin sa ba sai irin wani lokacin Allah ya kawo shi wasu suka ce wannan shine ainihin abin da ake nufi tare da cewa wannan ra'ayin na ƙarshe wasu malamai suna ganin cewa ba shi ake nufi ba don wannan wani abu ne na yau da kullum inda shine ake nufi ba za a ce za a nuna musu ba domin abu ne wanda suke ta gani yau da kullum in ma ana nufin sama ko kuma ƙasa to sai dai wani bakon abu wanda yake ya saba ma al'ada Allah ya samar da wani abu a ganshi a sama wanda ba a taba ganin irin wannan yanayin ba sama tai wani yanayi wanda ba a saba ba ko kuma ita ƙasa wani yanki na wata ƙasa a ga wani abu wanda yake ba a taba ganin wannan abun ba kuma an san cewa Allah subhanahu wataala shine ya samar da wannan wasu suka ce shine abin da ake nufi wato ainihin fil afaq wa fi anfusihim da kuma a cikin kawunan su wasu suka ce abin da ake nufi a cikin kawunan su ana nufin su mushrikan qurayshawa an yi musu wa'azi an ce Allah gaskiya ne qur'ani gaskiya ne kuma Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa duk abin da Allah ya taimaka wannan abun ba zai faɗi ba zai ji kunya ba to tunda sun ki yadda za a nuna musu a aikace shine abin da aka yi musu a Badar da kuma abin da aka yi musu a Fathu Makka kaga anan sun ga aya dahir shi yasa Allah yake cewa qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun tarawnahum mithlayhim ra'ayil ayn ko yarawnahum mithlaihim ra'ay al-ayn saboda haka ba karamar aya bace da take nuna karfin musulunci da gaskiya abinda manzon Allah ya zo da shi a ce yanzu gashi an zo an fafata tsakanin mutum 300 da yan kai ba wadatar makami ba wadatar abinci suka yi daga-daga da mutum 1000 wanda sun zo da shiri ba na wasa ba wannan ya nuna annabin nan gaskiya ne qur'anin nan gaskiya ne musuluncin nan gaskiya ne inda suna shakku to sun ga wannan sannan manzo alaihi salam lokacin da zai yi hijira ko ya fito ya bar makka raƙumi 100 aka sa duk wanda ya kawo manzo alaihi salam ko a raye ko a mace shi da abubakar raƙumi 200 akai duk abinda akai Allah ya boye kayansa to yau ga manzo alaihi salam ya zo zai bude makka ya zo da sahabbai adadin da mutanen makka sun san an fi karfin su inda za a ce a yi musu yankan kaji ranan karaman sallah ko ran jajibiri za a yi musu amma manzo alaihi salam yace ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum kanu khairan akhun karim ibn akhin karim kaga sun ga aya cewa kai lalle annabin gaskiya ne domin gashi Allah ya taimake shi da suna ganin sa shine kasa yanzu sun gamsu cewa su ne kasa sun gamsu an fi karfin su wasu suka ce to wannan shine wafi anfusihim Allah subhanahu wataala yana nuna musu ayoyi a cikin kawunan su da suna ga sun fi karfin wani yanzu ya zo ya fi karfin su suna ganin da shine abun tausayi sun zama yanzu ne abun tausayi kaga wannan darasi ne ga mai hankali wanda ya kamata ya dauki izina Ibn Kathir yace ta iya yiwuwa daga cikin abin da ake nufi wa fi anfusihim yanayin ma jikin dan adam da Allah yi ba ka da halitta mai ba da mamaki irin dan adam shi yasa lokacin da Allah ya jero rantsuwa babu inda Allah ya jera rantsuwa mafi tsawo irin farkon suratul shams yace wa shamsi wuduhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha da aka zo kan dan adam sai aka ce wa nafsin wama sawaha duk wancan an sa alif da lam amma shi sai aka ce wa nafsin kamar a ce da wani shu'umin rai mai ban mamaki dan adam ne yanzu in ka ga dama zaka faɗi kalmomi ka zuga shi kawai sai ya fishi da kuka yana kukan kuma zaka faɗi wani abu sai ya karkace da dariya shi ne kuma a lokaci ɗaya sannan Allah ya sa waɗansu ruwaye a jikin ɗan adam masu bincike suka ce ruwayen jikin ɗan adam sun kai wajen kala 9 in ka fara lissafa su kama daga hawaye da gumi da bawali da mazi da wadi da wane ne sun kai wajen 9 kuma kowanne ɗanɗanansa ba irin ɗan'uwansa ba ne kuma kowanne matsayinsa daban ya saba da ɗan'uwansa sannan Allah ya zo ya saba ɗabi'u yadda fuskokin nan suke daban-daban haka nan ɗabi'u da ra'ayoyi suke daban-daban ka haifi mutum ba za ka haifi halinsa ba dan da ka haifa ka kira shi ka tambaye shi wani abu ya shirya ka ya kife ga kuma ba za ka gano zuciyarsa ba ka ce ƙarya kake ya ce ma an yi kaza kun ba a yi ba shi kenan ka yi mai jinjina ka ce to sannu kun ba a yi ba kuma wani dan kai ka haife shi ba za ka iya gano zuciyarsa ba to sai suke ta wafi anfusihim wato wafi anfusihim Allah ya yi ma dan adam wani abu na rufin asiri ya ɓoye zuciya ba wanda zai iya ganin ta wallahi daga cikin ni'imomi da Allah ya mana akwai ɓoye zuciya kun ga da ana ganin zukata kamar yadda ake ganin fuska da an shiga uku ba za a gaisa da juna ba ba za a yi mutunci da juna ba yadda ake kullata juna da kwafa da mugunta da hasada wani sai ya gama ɗebe ma albarka kuma kana shigo ta a karama kallah kai sannu ana ta kokari wallahi eh kai ana ta kokari wato Allah saka da alheri kuma sai karbe shi hannu biyu saboda baka san me ya faɗa ba baka san me cikin zuciyarsa ba rufin asiri ne Allah ya mana dan azauna lafiya to wasu suka ce irin wannan yanayin da Allah ya yi wa dan adam shi kadai ne ake gane bacin ransa da fara'arsa duk dabbar da ka sani a duniya ko tsuntsu ko ƙwaro ko mai fukafuki ko mai tafiya da kafa hudu ko mai jin ciki ba wanda zaka gane farin cikin sa da kuma murnar sa baka taba ganin zakara yayi dariya ba ko ka taba gani ko ka gaban su ru yana dariya ba zaka taba gani ba kaga wai ya sha kunu ko yayi fara'a ba zaka gane wannan dan adam shi kada Allah ya wannan to wasu suka ce wannan shine ayoyi da Allah yake nunawa a cikin sha'anin bayinsa shi yasa lokacin da Allah ya zano ayoyinsa a cikin suratul abin cikin suratul zariyati sai ce wa fi anfusikum afala tubsirun daga cikin ayoyin Allah ma akwai kawunan ka kalli kanka da kanka me yasa ku ba ku kallo abubuwa ya zama kun dauki izina kai kanka ka kalli kirar da Allah ya maka ka san kirar sai ba ta wasa ka san kira ce ta wanda ilimin sa ya kai karshe a wajen sanin abin da zai yi wasu malamai suka ce shine abin da ake nufi yace hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq Allah zai nuna musu wannan har su gane cewa shi gaskiya ne me ake nufi annahu wasu suka ce Allah ake nufi har su gane Allah gaskiya ne wasu suka ce qur'ani ake nufi har su gane qur'anin nan da Allah ya aika gaskiya ne wasu suka ce hu din nan addinin musulunci har su gane lalle musulunci gaskiya ne wasu suka ce hu din nan shine manzo alaihi salatu wassalam duk Allah zai nuna musu wannan dan su gane manzo alaihi salam gaskiya ne sai yace awalam yakfi bi rabbika yanzu bai isa sheda ba bai isa abin da za a gamsu da shi ba ubangijinka annahu ala kulli shay'in shahid shi yayi sheda a bisa gaskiyar qur'ani kuma shi mai sheda ne a bisa komai da komai Allah yake cewa lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah yace shi kansa yayi sheda wannan alqur'ani da aka yi wahayinsa zuwa ga manzo alaihi salam shi ya saukar da shi kuma da ilimin sa da sanin sa mala'iku ma sun sheda da wannan kuma Allah ya isa ya zama sheda ma'ana ko kowa bai sheda ba sheda Allah ita kadai ta riga ta isa Allah subhanahu wataala sai yake cewa ala ku saurara innakum fi miryatin min liqa'i rabbihim su dai wannan da ake ta kwankwasa zukatansu ake ta yi musu wa'azin nan ana ta sauke ayoyi surori ana faɗa musu fari da baki to suna cikin shakku dangane da haɗuwa da ubangijinsu suna ganin haɗuwan nan ba falalle bane ba kai sun ma riga sun kore ba zai yiwu ba ala innahu bi kulli shay'in muhit ku sani cewa Allah subhanahu wataala ilimin sa ya kewaye da dukkan komai mai tafsiri yake cewa summa aqaba ta'ala sannan Allah subhanahu wataala sai ya ta'kibi an halihim dangane da halin su bil istimrari al kufri dangane da zarcewa akan kafirci ba'da tulil inzar bayan tsawon gargadi da ake ta yi musu wata kararihi da kuma maimaita shi fi masami'ihim a cikin majiyansu shine kunnuwansu walam yakbaluhu kuma su ba su karba ba to Allah subhanahu wataala sai ainihin ya gargade su bi kaulihi da fadin sa inda yake cewa kullahum ka ce da su ara'aytum shine ay akhbiruni ku bani labari an halatikum al'aziba dangane da wannan hali naku na ban mamaki in kana alquran in wannan qur'ani ya kasance min indillahi daga Allah kama qultu lakum kaman yanda na fada muku thumma kafartum bihi sannan sai kuka kafirce da shi famadha antum sani'un to me za ku aikata aw ma huwa udhurukum fihi ko ku wal hanzari za ku ba Allah gobe alkiyama yace thumma qarra'ahum lawman sannan sai aka kwankwashe su ta fuskar zargi bi kaulihi da fadin Allah subhanahu wataala yace man adallu ay la ahada adall babu wani mafi bata mimman huwa fi shiqaqin kaman wanda yake cikin sabani yace khilafin ba'id sabani mani santi anil haqqi daga barin gaskiya sai ce auqa'a huwa mawqi'a minkum, anan an yi amfani da huwa a inda za a iya cewa minkum, kaman inda ba qur'ani bane sai a ce man adallu minkum, waye fi kubata. To amma saboda da asaka ya musu a nuna har yanzu kofa bude take, sai aka ce mimman huwa fi shiqaqin ba'id, kaman wanda yake a cikin sabani manisanci. Allah subhanahu wataala sai yake ta bayanin li halihim, domin bayani ga halin su. Allah sai ce sanurihim ayatina, shine yace ra'ayil ayn, za a nuna musu gani na ido. Idza lam yusaddiqu ma akhbarnahum bihi, in har ba su gaskata abinda muka ba su labari da shi ba, to za mu nuna musu fil afaqi, a cikin sasanni. Mai tafsiri yace min futuhil biladi wal qura, na bude garuruwa da kuma alqaryu. Wa min idharil muslimin al jababira, da kuma yanda Allah yake ba musulmi rinjaye akan kangararru. Wal akasira, da kuma sarakuna irin Kisra da Kaisar. Wa ijra'i umurin kharijatin an uhud anil ma'hud, da kuma yadda Allah yake gudanar da wasu abubuwa wanda suka fice daga abin da aka saba. Khariqatan lil adat, abin da ya zamo ya saba ma al'ada, domin Allah yakan yi abubuwa wanda ya saba ma al'ada da dan adam ya saba ji ko ya saba gani, kamar irin tsagewar wata, kaga wannan al'ada bata gudana an riga an san wannan ba, kamar yanda manzo alaihi salatu wassalam dutse zai yi masa sallama, kamar yanda asalin mimbarin sa na kututturan dabino da aka zo dauke shi a kawo sabo ya dinga gunji ba wanda bai ji ba a cikin Madina, kaga wannan wani abu ne wanda ya saba ma al'adar da ake gani, dan a nuna cewa wannan annabi gaskiya ne kuma abin da yazo da shi gaskiya ne. Za a nuna musu wannan bayan a cikin sasanni. Wa fi anfusihim, da kuma a cikin kawunan su, yace min fatahi makka, na bude makka. Wa galabatil muslimin alaihim, da kuma rinjayin musulmi akan su. Fil waqa'i, a cikin yaƙe yaƙe. Hatta yadkhulu fil islam qahran, har ya zama sun shiga cikin addinin musulunci a bisa tilasti. Wala yabqa baytu kufrin, ya zama babu wani gida na kafirci da zai yi saura. Fi jaziratil arab, a cikin yankin larabawa gabaki daya. To wannan aya ce take nuna karfin addinin musulunci. Hatta yatabayyana lahum annahu, har ya bayyana gare su cewa shi alqur'ani aw alislam, ko kuma addinin musulunci, alhaq, gaskiya ne, athabit, tabbatacciya. Wala budda min zuhurihi ala addini kullihi, ba makawa cewa Allah zai runja yadda addinin musulunci akan addinai gabaki ɗayansu. Sai ce wa huwa dawa'u li amradil qulub, kuma shi alqur'ani shi ne magani na dukkan ciwace-ciwace na cikin zukata. Fala najata laha, ba wata zuciya da za ta tsira ta kai labari. Biduni isti'malihi, inda ba ta yi aiki da alqur'ani ba. Wato alajin nufus, kuma wato ana yi wa rayuka magani. Bima fihi, da abin da yake cikin alqur'ani. Min al-akhlaqil hamida, na dabi'o'i waɗanda suke abun godiya. Za ka ga yadda qur'ani ya yi umarni da gaskiya da haƙuri da juriya da kyauta da faɗin ƙirji da kyawun hali, kaga wannan sai daga cikin abin da za su gyara zukata dan adam ya zama mutumin kirki. Sai ce awalam yakfi bi rabbika, sai yake cewa fa'ilu yakfi, shi wannan bi rabbika shi ne fa'il na yakfi, ma'ana ta kadirin. Awalam yakfi rabbuka, shin yanzu ubangijinka bai isa ya zamo a matsayin mai shaida ba? Shi ne ala annahu, cewa shi ala kulli shay'in shahid, mai shaida ne a bisa dukkan komai. Sai ya ce badalun minhu, wannan ala kulli shay'in shahid badal ne na wato ainihin bi rabbika, kaman a ce awalam yakfi, ko kuma takfi shahadatu rabbik, yanzu shaidan ubangijin kama bata isa ba shi kadai. Shi ne yake cewa ai lam yakfihim fi sidqika, yanzu ba zai ishe su ya zamo wato izina ba a cikin sha'anin gaskiyarka. Anna rabbaka yashhadu ala sidqika, cewa shi ma ubangijinka yana shaida a bisa gaskiyarka. Wanda wannan ba ma Allah subhanahu wataala ba, masu sauran adalci daga cikin mushrikan Qurayshawa ai sun faɗi wannan. Akwai lokacin da ɗayan su yake cewa kunga wallahi ba zai yiwu tun yana yaro bai taba yi muku ƙarya ba kuma da girman sa yayi ma Allah ƙarya. Ba zai yiwu ba. Shi yasa Allah yake cewa qad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulun. Tabbas mun sani yana fusata ka, yana bata maka rai abinda suke fada dangane da kai. Su dinga cewa mawaki su ce ai sihiri tatsuniya, fa innahum la yukdhibunak, su ba sa danganta ka zuwa ga ƙarya, ko kuma la yukdhibunak, ba sa ƙarita ka, walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, kawai dai azzalumai suna ja'in jani da ayoyin Allah subhanahu wataala. Ma'ana kenan shaidar Allah ita kadai ya kamata zamo izina a ce shi ya gaskata ka. In har shi ya gaskata ka, to me ya nasu kuma su za su ƙarita ka. Aw lam takfihim shahadatu rabbika, ko kuma a shaidar ubangijin ka bata ishe su ba, ala sidqika, a bisa gaskiyarka, ai ya kafi. Amsa shi ne shaidar Allah subhanahu wataala ta isa. Yace thumma khatama surata, sana Allah subhanahu wataala sai ya kammala wannan sura, bimashtamala ala madmuniha, da abinda ya zamo ya tattaru akan abinda surar ta kunsa. Faqala, sai Allah subhanahu wataala yake cewa ala, ka saurara ya kai abokin magana, innahum tabbasu, wanda ake magana da su mushrikan Qurayshawa da mai hali irin nasu, fi miryatin, shine ce fi shakkin, suna cikin shakku, min liqa'i rabbihim, dangane da haduwa da ubangijinsu, li inkarihimul ba'tha, saboda musu da inkari da suke na tashi bayan mutuwa. Sai ya ce ala, ku saurara, innahu ta'ala, lalle shi Allah subhanahu wataala, bi kulli shay'in muhit, ya kewaye da dukkan komai, ilimin Allah da ganinsa da kudura tasa sun kewaye da dukkan komai. Shi ne yace ilman wa kudratan, Allah ya kewaye komai ta fuskan ilimi da kuma kudura. Fayujazihim ala qadri amalihim, saboda ka zai yi musu sakamako gwargwadon ayyukansu. Shi yasa manzo alaihi salatu wassalam da ya faɗi hadithul qudusi, wanda Allah yake cewa innama hi amalukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha, wannan abubuwa da kuke aikatawa kuna faɗita shi ayyukan ku ne wanda nake kiyaye su, mala'iku suna rubutawa, sannan kuma a cika muku sakamakon ku tif tif. Faman wajada khairan falihamdillah, wanda ya samu alkhairi sai gode ma Allah. Waman wajada ghayra dhalik, wanda kuma ya samu kishiyan alkhairi, fala yalumanna illa nafsa, kada ya zargi kowa sai kansa, domin shi ya aikata shi da kansa. Wani balarabe ya ga wani ya zo ya hura salka, sai ya daure bakin salkar bata dauri da kyau ba, shi kuma yana so ya hau, kasan salka za ta yi kumburi kaman balambalan. To shikenan sai ya hura ta, sai ya daure daurin bai yi ba, ya hauta ya so matafiya, sai da ya je tsakiyar ruwa sai kulli ya kwance, sai ya lumiye ƙasa, sai ya ce ya daka aukata wa fuka nafaka, ya ce bakinka ne ya busa, hannunka ya kulle, kakka zargi kowa, kai wa kanka, kai da kanka. To wannan shi ne abinda hadithi yake nuna mana. An nuna man lokaci abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada. Abinda mu kuskure, muna fata Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Wannan kuma shi ne ya kawo mu ƙarshen suratul Fussilat, sai in Allah ya kai mu gobe kuma shiga suratul Shura. A ƴan uwa, kamar yadda kuka sani, yau 19 ga watan Ramadan, kuma adatan irin wannan ranar ake soma tahajjudi a wannan masallaci mai albarka. To insha Allahu ta'ala yau ranar wannan asabar din za a soma tahajjudi kamar yadda aka saba, kuma karfe 1:30 shine lokacin farawa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamlakatar, Allah ya sa ya ba mu lafiya da karfin hali da ikhlasi ga dukkan abubuwan da muke yi. Amin. Mai tambayar farko yace mallam tambaya ta ita ce mun kasance muna jiran shago kuma ana biyan mu ladan zama, to amma wani lokaci mukan dauki kudin shagon domin sayan fiya wata, abinci, katin waya ko kuma ƴaƴan itace da rai zai gani ya ji yana sha'awa, shi malam menene hukuncin haka? To ai kai ma wannan fatawa kai ma zaka iya bada ita, kai da kanka kace ana biyan ku, sai dai ban sani ba, kila ko shi mai shagon ya ba ku budaddiyar dama yace duk abin da bai wuce kaza ba kwa iya amfani da shi. In haka ne, kila akwai mai shagon da zai sallame kai baka 500 a kullun ko 1000 yace to kuma na baka dama, duk abin da bai wuce 300 ko zuwa 200 ba, na yar awara da za ta wuce, na yar tsala da za ta wuce, na dan katin waya an baka dama karka wuce 300. In har yayi muku wannan, to kofa abu da take, kuma ina jin ma bai yi muku ba, domin da yayi muku ba za ka rubuta wannan tambayar ba. Saboda haka abinda kuke dauka wuta balbal, kutuba kutuba taubatan nasuha, duk lokacin da kukai yarjejeniya da wani wanda kake wa aiki ya yanka wani abu da zai rika biyanka, wallahi idan ka dauki fitika ko kandala ba da izininsa ba haramun ne, haramun ne, haramun ne. Saboda haka yanzu dabara ta rage wa mai shiga rijiya, ku yi tunani ku yi kiyasi kun dauki tsawon lokaci nawa kuna cin kudinsa ba da izininsa ba, daga nan a cikin abin da yake baku ku dinga dan ragewa kuna jefawa, in yana baku 1000 a wuni, duk wuni ya ku rage 500 ku jefa a cikin kudinsa, kuna lissafi har dai ku kaddarta kun biya shi bashi. Haƙin wani baya zama na wani, inda sabon Allah ne kuka yi wani abu sai a ce to shikenan a rufe shafin a dora gaba, amma abin da ka ci na haƙin wani ba da izininsa ba, tun daga ran da ka balaga har zuwa lokacin da zaka koma ga Allah, to shari'a tana ganin wannan a matsayin bashi a kanka. Saboda haka ku nemi gafara Allah subhanahu wataala, kada ku sake kuma ku yi yadda za ku warware. Wannan shi ne. Wannan kuma don Allah malam a taimaka min ayi wa mijina wa'azi, to ina ga mace ce ayi wa mijina wa'azi, kullum yana zuwa wurin karatunka, duk abin da ya same shi wanda bai ji dadin sa ba sai ya ce ni ce. Misali da yana waje Saudiya da sauransu, sai tafiya ta daina samuwa, sai ya ce wai ni ce na yi addu'a ya daina zuwa, ya kafa min tsana kullum hantara da fada, kuma yana fada da bakinsa wai ni ce na yi addu'a, wai ni ce na yi addu'a, kuma ana nan sai ya samu MD a wurin aikinsa bai ce ni ne addu'a ya samu ba. Sai da badaru gwamna ya hau ya sauke duk MD na garin nan, amma shi sai ya ce ni ce ne addu'a aka sauke shi. Ya kasa ganewa komai daga Allah ne, nagode ba Allah ta karbe. To afuwan wannan takarda gaskiya dole na karanta ta, saboda ta yi nassi a karanta ya ji. Akwai wanda sukan turo takardun sai su nuna cewa sirri ne, ma'ana ayi me ake cewa kan mai uwa da wabi to irin wannan ba ma karanta su kamar haka kawai sai dai ayi dan juwaye da kaman wanka to kai wannan bawon Allah da matarka ta fadi wannan na farko in har ka yadda Allah yana karba addu'ar ta me yasa ba za ka ce te ma addu'a ka samu daukaka ba in dai har ka yadda in ta ce ma Allah yayi yana yi to ai ba za ka yi da kubata ba sai ka ce to baiwar Allah tunda kike addu'a na baro Saudiya kike addu'a aka sauke ni daga MD to kiyi addu'a kuma Allah ya bani kudi masu ya mu more kaga shike da sirri ta addu'a to wallahi ƴan uwa maza mata suna zargin mu akan rashin adalci akan su da yawa yanzu wallahi kafin in fito akwai matar da ta kira har zan tashi in shiga ban daki ta kira ban san in ta samu waya ta ba ita ma abin ta yi nassi malam mijina yana zuwa karatunka don Allah malam a ja masa kunne ya tarki auren mata biyu kun ba zai iya rike mata biyu ba ta faɗi irin danne haƙinsu da yake da waye da waye da sauransu tana cikin yi ma waya ta yake na tafi na dawo na ga miss gold ɗinta wajen so biyu ni dai dama ba zan bi ba to saboda haka shekaran jiya waccan ma wata ta kira ni ta faɗi munin halin mijinta wallahi abin takaici ma na neman mata ta faɗi abubuwa na munin mu'amala na zamantakewa to bayan Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wallahi akwai yawma tubulas sara'ir ran da Allah zai yi tonan silili ana ganin ka kaman mutumin kirki ka sa riga ta masu mutunci ka zauna da masu mutunci ka furta kalmomi na masu mutunci amma mu'amalar ka kun ba haka take ba kuma abin takeici ka zama mutumin kirki a wajen maza amma ka zama mugu a wajen matanka manzo alaihi salatu wassalam yace khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli manzon Allah yace mafi daraja ku da alkhairin ku shine mafi daraja da alheri a wajen matansa manzon Allah yace ni ne mafi alkhairin ku a wajen matana ku duba matsayin manzo alaihi salam amma har aikin gida yake taya matansa manzon Allah baya ganin ya ci baya baya ganin kasawa ya taya matansa aiki ne yau da kullum yanzu Allah na tuba ba wai dalibai wato ba ma malamai ba mu dalibai iri na ko na ƙasa da mu nawa ne suke iya taya matansu ayyukan gida wallahi akwai wanda saboda girman kai in ya shigo gida kwano ko kofi in ya gani tsakar hanya matsayinsa ya wuce ya duka ya ɗauka ya je sai ya bal da shi cokali ya bal da shi to na yara ya bal da shi kai ka cewa to ya tsani gidan da abin da yake ciki wata irin mu'amala ce wannan wata irin rayuwa ce wannan don Allah yanzu kai ka auro ƴar mutane ka kawo gidanka wata mata ce shekarar su 20 wata ma wajen shekara 30 kai ne abokin hirarta kai ne abokin rahatta kai ne abokin sirta kai ne abokin komai kai ba za ka so ne auri ƴarka ya zama gidan da aka yi ta zama kurkuku ba wallahi akwai matan da su da ƴaƴansu idan suna raha suna ta ainihin walwala da an ji mai gidan ina tabbatar ma sai wannan yanan a guje wannan yanan a guje sai ka ce fir'auna wallahi wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ce musulunci bai san wannan ɗabi'ar ba manzo alaihi salatu wasalam ku duba yadda nana aisha take cewa manzon Allah saboda sauƙin halinsa mutanen habasha suka zo suna irin abinda ake cewa kamar dan nakiya da garma suna nuna ainihin koyon harbi da suka da mashi ana ta kallo na Aisha mun san cewa kofar tagarta ta cikin masallaci take na Aisha ta leko tana kallo ta dora ainihin bayanta a gadan bayan manzo alaihi salam manzo Allah sai ya dada sunkuya a wadanta gani ta kalla manzo Allah ya ce ya ishe ki tace bai ishe ni ba tace abinda yasa nace bai ishe ni ba dan mata su ga matsayina a wajen alaihi salam asali ba ta wasa bace yana girmama ni to amma wallahi wani matarsa yadda ka san baiwa ba wani zama a tattauna a yi magana ta mutunci sai hantara sai tsawa sai kwaba in ta yi masa kirki 100 ta yi masa abinci mai dadi 99 ran da aka samu kuskure kaman cikin azumin nan gishiri ya dan yi yawa to bala'in duniya ya kare akan ta ta inda ya shiga ba ta ne ke fita ba kun bai taba yabawa ta yi abinci mai dadi ba ya ci ya share ya sude ya tafi ba zai taba cewa kai wanda ai alhamdulillah an abincin nan yayi amma da toya dan yi ruwa ko gishiri ya dan kwace subhanallah in yi soma balbali wallahi sai sun ji kaman su fice su bar masa gidan to wallahi mata amana ne mutumin kirki mai daraja a wajen Allah shi yake mutunta mata shi yake girmama su shi yake ba su matsayin su kaskantacce koma da baya to wannan shi yake wulakanta su shi ne yake nasuba komai bane ba kuma mu sani Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa ya nuna mana cewa auren sama da mace daya sai fa in kaji zaka iya sauke nauyin su ta fuskan dukkan haƙoƙin su gabaki daya ba daidai bane ba samun ka bai wuce nan mace daya da ƴaƴanta ba ka je ka tarko wani aure wallahi wani abun kunya aure zai yi na biyu sai a zo wai sadaki an biyo bashi waye ci da sama ake sai ka zo ka yi mata ta biyu kuma shi uban yarinyar in mai hankali ne aka zo sadaki an biyo bashi zai ji zaka iya rika ta kuwa tun a sadakin ma ka fara nuna kasawa ko a ce wai an kawo sadaki naira 20,000 an kawo 7,500 za a ciko kuma karshe wallahi kafin a cikon sai an kai ruwan rana waye saka to mu sani Allah subhanahu wataala da ta fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun Allah ya rantsuwa da kansa yace ina rantsuwa da ubangijinka sai na tambaye su gabaki ɗayan su dangane da abin da suke aikatawa wallahi idan kai wasa sai alkiyamar Allah ta tsaya kana gani ka zo a yi kiyamun laili da kai ka yi azumi ka yi kaza Allah ya kwashe ladar ya ba matarka domin wala yadhlimu rabbuka ahadan ubangijinka bai zalunta kowa kai yanzu kana ganin cewa kai ne sama ku duba lokacin da Allah subhanahu wataala yake ta wallati takhafun nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سيتي إن الله كان عليا كبيرا إما تتاي توسو تاي كذا الله سيزان هوران دا أي مسو أي مسو وأزي أكاورة سي مسو أشم فدا أدن دكيس دوكا واند با كلي كشيبا فسفاتا الله سيتي تو أما إدن سكبي كذا كنيمي وتهنيا تتو تدسو سبو دمي إن الله كان عليا كبيرا إن ينزكيني علي أكانتا تو الله علي عليك in kai ne sama to Allah yana sama da kai in kai babba ne to Allah ya fi kowa girma so mata amana ne amana ne amana ne Allah ya bamu in ka mutunta ta zaka yi mutunci a wajen Allah in ka cuce ta to wallahi kanka kake cuta ko ka sani ko baka sani ba Allah ya bamu iko mu gyara dan ƙarshe akwai sanarwa da muka samu cewa tsohon gwamnan jihar Jigawa na Farabula Ali Sa'adu Binnin Kudu Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa jiya a garin Egypt to ana roƙon addu'ar ƴan uwa Allah subhanahu wataala ya gafarta mata muna mata addu'a Allah ya yafe laifukanta Allah ya kyauta makwancinta iyalanta Allah ya ba su haƙuri akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa Malam Haruna yakan ɗan kawo mana ziyara lokaci-lokaci Malam Haruna Udin to wannan lokacin ba shi da lafiya wannan ta sa ya zamo bai iya zuwa ba to shi ya sanya yake roƙon addu'ar ƴan uwa su yi masa addu'a Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya yi damuwarsa Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya akwai ƴan uwa da suka waya wanda su ma suna da marasa lafiya da kuma buƙatunsu wanda suke ainihin daban-daban to Allah ya san buƙatun kowa ya san abinda kowa yake tsoro ya san abinda yake damun kowa a cikin musulmi muna fatan Allah subhanahu wataala ya kare mu daga abinda muke jin tsoro ya yi mana abinda yake damun mu kuma ya ba mu abubuwan da muke so na alkhairi fitintinun kasanmu na kashe-kashe da zubar da jini da ainihin kwashe dukiyoyi da firgita mutane da wulakanta su da cin zarafin su ya Allah ka yaye mana wannan musibu ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka yaye mana dukkan abin da zai tashi hankulan yan kasar nan gabaki daya Allah ka saita shugabancin wannan kasa tamu shugabannin mu Allah ka ba su mashawarta na kwarai wanda za su fada musu gaskiya domin a guri tare a tsira tare inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين